Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Talata 22 ga watan Janairun shekarar 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Giras Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga kanin labarai.
To Sarfil, kungiyar tarayyar Turai ta kakaba babban jami'in hukumar leken asirin kasar Rasha ta kunkumi dangane da harin da aka kai wa tsohon dan leken asirin Burtaniya nan wanda aka zuba wa guba mai kashi jijiyoyi. Akwai alamar cimma matsaya a tattaunawar da ake da nufin kawo ƙarshen yajin aikin malamai a Los Angeles da ya shiga rana ta 6 yau. Kana shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya kashe katse ziyarar da yake yi a ƙasashen waje ya koma gida sabili da tashe-tashen hankali da ya biyo ya sanadiyar rasa rayukan mutane 12.
To Allah ya kyauta. Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Speto General na 'yan sandan Najeriya ya soke runduna ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami. Ko mai 'yan Najeriya ke cewa kan haka?
Mun yi na'am da wannan mataki da ya ɗauka. Saboda dama mun sha yin ƙorafi saboda ganin yadda suke tace mutane 'yancinsu kuma suna yin abin da bai dace ba kuma bai saba ma doka.
Haka kuma za ku ji waɗansu mutane a kan babura sun afka wani gari da ke kan iyakar Najeriya da Nijar.
Ina fatan Allah ya ƙara tsarewa tunda Allah ya tsare dai ba a zuba da jini ba kuma ba a yi hasarar rayuka ba to shi dai nake fatan Ubangiji Allah ya ƙara tsare mu. Eh su kuma waɗanda suke da wannan niyya ga rayuka su to Allah ya ƙara shirya ce su.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sokoto zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa. Sai dai babu wani ci gaba a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyaka Amurka da Mexico a saƙonsa na Twitter inda ya ce, "Tilas mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mun kawo ƙarshen matsalar bukatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu za mu gagarumin nasara." A cikin makon nan Trump ya yi wani tayi da nufin buɗe ma'aikatan gwamnatin inda ya ce zai ba da izinin zama Amurka na tsawon shekaru uku ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da iyayensu bakin haure suka shigo da sunan Amurka suna ƙanana da ake kira Dreamers. Idan zai sami $5,700,000 da yake bukata na gina katanga da nufin shawo kan matsalar bakin haure. 'Yan jam'iyyar Democrat dai sun ce a kai kasuwa. Kungiyar tarayyar Turai ta kakaba babban jami'in hukumar leken asirin kasar Rasha ta kunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leken asirin Burtaniya ta wajen zuba mashi guba mai kashe jijiyoyi. Tare ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai da aka gudanar jiya Litinin a Brussels ya kakaba wa waɗansu Rashawa hudu takunkumin takaita ziyara da kuma zirga-zirga da amfani da kadarorinsu da suka haɗa da shugaba da mataimakin hukumar leken asirin ƙasar Rasha sabili da harin da aka kaiwa Sergei Skripal da Elsa Yulia. Moscow ta musanta zargin da ta ce ba shi da tushe. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba mu samu shaidu game da wannan zargi da ake yi ba. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta Rasha ta fitar na cewa muna da 'yancin mai da martani ta wajen ɗaukar irin waɗannan matakan na rashin mutunci. Wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ke cewa 'yan gudun hijira suna shiga kasashen Turai ɗauke da cututtuka da ake yaɗawa. Rahoton da aka buga bayan bincike takardun bayanai 13,000 ya tarar cewa 'yan gudun hijira suna barin ƙasashensu cikin ƙoshin lafiya amma rashin kyan yanayi na iya sa su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka isa ma ƙasashen da suke karɓar su. Daraktar Shiya ta Hukumar Lafiya ta Duniya a Kasashen Turai, Suzana Jacob, ta shaida wa murya Amurka cewa rasa matsugunan su kadai ma barazana ce ga lafiyar 'yan gudun hijira.
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases.
Tace yan tirani da yan gudun hijiran da suke zuwa kasashen Turai ba su shigowa da cututtukan da ake yadawa. Akwai dukan cututtukan da ake yadawa a nan Turai. Kuma muna da kyakkyawan tsarin yakar cututtukan da kuma dakile yaduwar su a nan. Wannan ya hada da tarin fuka da kuma cutar kanjamau. Kasashen Turai ne kadai daga cikin yankunan Hukumar Lafiya ta Duniya da cutar kanjamau ta kamari. Take kuma ƙara yaduwa musamman a gabashi. Jacob tace yan tirani da dama da suke dauke da cututtukan sun kamu da su ne a lokacin da suka shiga kasashen Turai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya katse ziyarar kasashen waje da yake yi ya koma gida jiya Litinin bayan matakin sojan da gwamnati ta dauka kan masu zanga-zanga da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 12. An fara zanga-zangan ne makon da ya gabata bayan da Mnangagwa ya sanar da karin kashi 150 cikin 100 na farashin mai kafin ya tafi ziyarar kasashen ƙetare. Yayin da zanga-zanga take ƙara kamari, mataimakin shugaban ƙasa Constantino Chiwenga, tsohon kwamandan soji, ya ɗauki matakan soji inda jami'an tsaro suka riƙa harbin masu zanga-zanga suna fitar da mutane daga gidajensu suna lakaɗa musu duka bisa ga cewa 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama. Ranar Laraba da ta gabata jami'an tsaro suka harbe suka kuma kashe mutane 5 suka raunata waɗansu 25 a Harare, babban birnin ƙasar, in ji 'yan gwagwarmayar. Wata kungiyar likitocin agaji ta ce ta yi wa mutane 66 da suka aka harba da bindiga jinya da kuma waɗansu da dama da aka kuntata musu bayan da jami'an tsaron ƙasar Zimbabwe suka tarwatsa masu zanga-zanga a biranen Harare da kuma Bulawayo ƙarfi da yaji. Daga ƙarshe ana kan tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yajin aikin malamai a lardin da ya fi kowane yawan malamai a nan Amurka. Sai dai za a ci gaba da yajin aikin da ya shiga rana ta 6 yau Talata ko da an ci ma yarjejeniya bisa ga cewar wakilin kungiyar malaman. Kimanin mutane wato malamai 30,000 ne a yankin Los Angeles suka shiga yajin aikin rana 14 ga wannan wata suna neman ƙarin albashi da rage yawan ɗalibai a azuzuwa da kuma ƙarin ma'aikatan da suke tallafawa malamai. Shugabannin kungiyar sun ce ko da bangarorin biyu sun ci ma matsaya yau Talata. Malaman ba za su shiga azuzuwa ba, sabili da tilas ne mabambin kungiyar su amince da yarjejeniyar. Magajin garin birnin Los Angeles Eric Gasnesti da ke shiga tsakani ya bayyana kwarin gwiwa a wannan tattaunawa. Babban korafin malaman shine dalibai sun yi yawa azuzuwa, lamarin da ya sa wani lokaci waɗansu ɗaliban ma sukan zauna a ƙasa ko kuma kan tagogi sakamakon rashin isassun kujerun zama. Akwai kimanin 'yan makaranta 600,000 da ke tsakanin ajin ƙananan yara 'yan shekaru 5 zuwa aji 12 a wannan lardi.
Alayyar kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Speto General na 'yan sandan Najeriya ya soke sashi na musamman na 'yan sanda da ke yaƙi da 'yan fashi da makami da ake kira Federal SAS daga Abuja. Ga Hassan mai na kaina da wannan rahoton.
The operation of the Special Anti-Robbery Squad, which is currently centralized at the fourth headquarters, is hereby.
Saban Sufeta General na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar, ke bayyana soke runduna ta musamman ta 'yan sandan nan da ke yaki da 'yan fashi da makami, wato Federal SAS, wacce magabacinsa Ibrahim Idris ya kirkiro. Wannan runduna wacce ke karbar umarni daga nan Abuja. Yanzu an mai da su karkashin kwamishinonin 'yan sanda na jihohi, kuma daga yanzu duk wani al'amari na cin zali, cin zarafi, sakaci ko ganganci da aka samu jami'an wannan runduna na aikatawa, to kwamishinan 'yan sandan da hakan ya faru a jihar sa shi zai yi bayani.
They shall also be directly held liable for any professional misconduct resulting from the operation of the union.
A baya dai 'yan Najeriya sun yi ta yin korafe-korafe da yin zanga-zanga bisa yadda wannan runduna ta Federal SARS ke gudanar da ayyukanta, inda hatta kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa duk sun koka. Al'amarin da ya sa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo a shekarar da ta gabata lokacin da yake riƙon shugabancin Najeriya ya ba da umarnin a yi mata gyaran fuska. Tuni dai lauyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su barista Yakubu Salebawa sun yi marabala lai da wannan mataki.
Abin da za mu ji Hajji Hassan, mun yi na'am da wannan mataki da ya ɗauka. Saboda dama mun sha yin ƙorafi saboda ganin yadda suke tace mutane 'yancinsu, kuma suna moran wannan sashe, suna yin abin da bai dace ba kuma da ya saba ma doka. Ni kaina matsayina na lauya, akwai lokacin da na ɗauki na shiga magana wanda muka samu sa'insa da su a kan wani kes wanda ya jibanci magana ce ta sai da gida, amma Federal SARS suka shigo ciki saboda su zo su danniya su da baki domin su yi abin da bai dace ba, wanda muka tsaya tsayin daka ko muka yi samun ƙarshen wannan. Bai kamata ba a ce kana da wannan sashi na kula da 'yan fashi da makami, amma a ce shugabansu daga Abuja yake. Dama ya kamata a ce kwamishinan 'yan sanda na jiha shi ya kamata ya sa ido ya gudanar da wannan sashi, ya kuma tabbatar da an yi wannan aiki wanda doka ta ba su dama su yi bisa da doka. Amma a ce suna jiha, amma kuma wanda yake karɓan command ko kuma yake ba su umarni yana Abuja, to gaskiya shine wannan bai dace ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Godiya muke, godiya muke, mun gode. Mun gode kwarai da gaske.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Waɗansu mutane akan babura sun afka wani gari da ke kan iyakan Najeriya da Nijar, kamar yadda za a ji daga wannan rahoton na Haruna Wambako.
Waɗansu mutane ne da ba a wada gane ko su wane ne ba suka abkawa wani gari da ake cema Rungumawar Ja'o da ke cikin ƙaramar hukumar mulki Ilila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, kilomita ɗaya kacal da iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya, kilomita ƙasa ga 10-8 zuwa 9 da headquarter gundumar birnin kwannin jamhuriyar Nijar, inda suka je neman wani attajiri mai suna Badamasi wanda muka sadu da shi kuma ya bayyana mana yadda wannan lamarin ya faru.
Alhaji Badamasi Runguma, to a bisa ga bayanin da zan yi dai, ina fatan Allah ya ƙara tsarewa, tunda Allah ya tsare dai ba a zuba da jini ba kuma ba a yi hasarar rayuka ba, to shi dai nake fatan Ubangiji Allah ya ƙara tsare mu. Su kuma waɗanda suke da wannan niyya ga rayuka su, to Allah ya ƙara shirya ce su. Suna da bindigo, sun yi halbi 6, yanzu kamar cinci bule guda kusan 4 wanda dai muka gani.
Wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi suka mai da hankali sosai akan wannan iyakar, baya a kwanakin baya an lura da waɗansu jama'a da suka soma waɗansu ɗabi'u da hukumomin suka ce ba su lamunta da su ba, har ma ta kai ga gudanar da taron tsaro na gaugawa a lokacin na jahohin Tawa da Doso daga jamhuriyar Nijar sai Sokoto daga tarayyar Najeriya. Shin waɗannan miyagun mutanen da suka abkawa garin Rungumar Ja'o ba su ji ma kowa ba? Ita ce tambayar da niwa Alhaji Badamasi da miyagun suka je nema a garin na Rungumar Ja'o.
A kowane suka buga, yanzu haka ma akwai matata amaryawa da suka yi ma kashi, ita koyo ma ranar yau da mahir na kata asibiti anka auna ta, aka dubi lahiyar ta, aka ce jini na guge mata cikin ciki ba ta da wata matsala, za ta samu sauki. Runguma Ja'o tana gabas ga Kwani, to wanda suka zo dai suna da yawa, tunda akalla sun yi mutum 10, sun yi mutum 10 barayon, tunda gabas ga gidana sun aje mutum 2, misalin ƙarhe da rabi abin yau kana na dare, ba nisa tunda bai wuce kilo 7 ko 8, ba nisa tsakanin shi da boda kuma bai wuce kilo 1.
Mutanen da suka kubuta da kyar daga hannun waɗannan 'yan ta'addar sun gaya musu cewa za su koma a garin na Rungumar Ja'o nan da ɗan lokaci kalilan mai zuwa gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gargadi mai gina ra mu gunta, gargadi mai gina ra mu gunta, ni dai tsoro na Allah sarki kallan tsoro na ra mu gunta, gargadi mai gina ra mu gunta, ku gargadi mai gina ra mu gunta, mu gar
gaida Haruna Mambako. To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma ga shirin mana gaba.
Saka mai wuya.
To ayin kai magana shekaru sai kaga kamar cewa kunun zaki ne yake neman ya ba koko tsoro kenan inda zai yi. Tunda Atiku da Buhari wajejen shekaru menene bambancin su?
Ai PDP gama yau a APC in ka kasa ta kashi 10 kashi 8 duka LPDP ne.
Ku wannan quality din da ya magana na Atiku gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya kara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abinda ba inda muhallin shi yake ba.
To jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a wannan shiri na tsaka mai yawa ne a wannan rana mai tarihi mai muhimmanci wacce kuma a cikin ta ne muke so muhawara ta musamman akan zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar nan ta 2019. Duk da cewa akwai jam'iyyun siyasa da dama da ke cikin wannan zabe din, mu mun takaita nazarinmu da kuma muhawaranmu ne akan su manyan jam'iyyun nan guda biyu, wato PDP da ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban kasa Abubakar Atiku wazirin Adamawa, da kuma jam'iyyar APC da ta tsaye da shugaba Muhammadu Buhari. Kuma maudu'in namu mai sauki ne, tambayar kawai ita ce shin wane ne ya cancanci ya samu ƙuri'ar 'yan Najeriya a wannan zabe?
Sunana Isa Ma'azu Darma. To ai wannan ba sai na gaya maka ba, shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san irin al'amarin shi tare da al'umma, yanda ya shiga cikin jinin zakatan 'yan arewa 'yan Najeriya, ba za ka taɓa samu mutane suna gajiyawa akan tafiyar Muhammadu Buhari. An tabbatar da cewa shugaban Muhammadu Buhari insha Allah shi zai nasara, sai an dawo wannan hilin 29 ga watan Mayu na shekara mai zuwa, sai an dawo domin rantsar da shugaba Muhammadu Buhari.
Sunana Sanato Hassan Muhammad Nasiha Jerman Guso, kuma dan takarar sanata a Zamfara ta Tsakiya. Ni cancanta nake dibi. General Buhari ya gwada an gani shekara 3.5, kuma har yanzu mun kasa gane menene manifestos din General Buhari. Amma Atiku Abubakar a matsayin shugogagge ya yi mataimakin shugaban kasa tsawon lokaci, ya yi zama controller na custom, ya yi shiga takarar shugaban kasa sau ɗaya sau biyu, don haka ya zama gogagge a siyasa, kuma ya gane menene matsalolin Najeriya. Ishu ne na wa zai iya kuma wa zai jajirce, makarabai ne da shi kenan su ceto wannan kasar.
To rayuwar su 'yan Najeriya kenan game da wannan maudu'in namu. To domin gudanar da wannan muhawara akan kowane ne ya cancanci ƙuri'ar mazaɓen Najeriya, wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Hakaya ya zakulo su gaggan 'yan siyasa guda biyu, ɗaya daga APC na biyun daga PDP. To Nasiru muje.
Gani nan a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za mu ɗauki wannan shiri na tsaka mai wuya, wanda kuma darasinmu shi ne wane ne ya dace a zaɓa tsakanin Buhari da Atiku. Wato ma'ana Buhari an sake ba shi dama, shi ne dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, zai nemi tazarci kenan in Allah ya yarda. Sannan shi kuma Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya samu tikitin takara a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP, wacce bata ma dade dama da barin fadar gwamnati ba a 2015 bayan mulkin shekaru 16. Yana tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari, wanda shine sakataren jin daɗi ko walwalar jam'iyya na halkwatar jam'iyyar APC. Sai kuma ina tare da Sanata Sa'idu Umar Kumo Garkon Gombe, wanda shine coordinator, wato shugaban campaign na shi Atiku Abubakar a Arewa maso gabas. Bari mu fara da wannan tambayar kafin mu shiga muhawarar kai tsaye. Alhaji Ibrahim Masari, waɗanne dalili ne zaka bamu kamar guda biyu zuwa uku waɗanda zaka gamsar da 'yan Najeriya cewa ya dace a sake bawa shugaba Buhari dama?
A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Na farko dai muna yi mu Allah godiya da Allah ya azurta Najeriya da talakawan Najeriya da kyakkyawan shugaba adali wanda yake jin warin abin da ake kira rashawa da cin hanci, wanda har ya zuwa yanzu tun daga ran da ya fara shiga gidan soja account ɗaya ke gare shi har ya zuwa yanzu.
Garkuwan Gombe Sanata Sa'idu Umar Kumo, kai ne coordinator ko shugaban campaign na shi Atiku Abubakar na Arewa maso gabas. Me za ka ce kai, kuma waɗanne dalilai za ka bayar da mutane za su gamsu su zaɓi Atiku a wannan kara?
To alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Da farko dai muna godiya da wannan dama da BOA ta bamu don mu yi irin wannan mujadala ko mu yi wannan hamayya tsakaninmu. Na farko dai lokaci ya yi da ya kamata ɗan Najeriya ya san damansa zuwa hagunsa. tabbatacce ba za ka ce President Buhari mai cin hanci ne da rashawa, babu wannan. Amma kuma a yanzu lokaci ya bude, kamata bai cancanci ɗan Najeriya su zaɓe shi ba. An ba shi dama, an gama shekara ko ba a gama shekara hudu, to abin da ya kamata shi ne a samu canjin yanayi. Na farko dai Atiku Abubakar, abin da ya sa ya kamata ɗan Najeriya su duƙufa su kuma mai da hankali gare shi domin a zaɓe shi a wannan zaɓe mai zuwa na 2019, saboda ɗaya daga cikin alkhairai da Najeriya za ta samu shi ne ta zaɓi Atiku Abubakar, domin yana ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya ƙwararru akan harkoki da dama, fannoni da dama, inda ya zarce mashi president ne yau kenan. Na farko yana da quality na batun maganan cewa ya san mai shugabanci, kuma shugabanci irin wadda wannan zamani ke ciki, ba shugabanci irin wadda zamani ya wuce da shi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ɗaya daga cikin ɗaya abin da ‘yan Najeriya su yi alfahari shi ne ya taɓa harkar kasuwanci, shi ɗan kasuwa ne, don ‘yan kasuwa suna yin alfahari da shi. Saboda haka in har Allah ya ba shi dama ya hau mulkin Najeriya, fannoni da dama duka wanda zamani ya zo da su, Atiku Abubakar zai iya tafiya da su, zai iya kuma inganta su domin jin daɗin ɗan Najeriya da kuma zaman lafiyar ɗan Najeriya da kuma cigaban ƙasar Najeriya gabaɗayanta da kuma Afirka gabaɗaya.
Alhaji Ibrahim, naga ka sun koyar da kai kayi shiru kafin mu ci wannan gabar, kamar akwai abin da kake son faɗa.
Na'am, gaskiya ne, abin ya bani mamaki ne, kamar yanda mai girma distinguished senator Umar Kumu ya yi maganar Atiku, wannan quality inda ya magana na Atiku, gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya ƙara ma miya gishiri ne, ko kuma yana son ya aji abin da ba inda muhallin shi yake ba. Saboda Atiku ai ni banga wani abun burgewa da ‘yan Najeriya za su kalla gare shi ba, har za su ce za su zaɓe shi, domin a nan ne muka zauna a tarayyar Najeriya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas, kuma shekara huɗu ta farko kafin Obasanjo ya gane ko shi wane ne, shi ne mulki Najeriya, domin dukkan waɗansu na ɗan ministoci ne da waɗansu manyan hukumomi na gwamnati Atiku yake naɗawa, ba Obasanjo ba. Kuma a hanyar da
amma dai Obasanjo shi ne shugaban ƙasa
lokacin, amma Obasanjo ne shugaban ƙasa, amma ai baban nan Atiku shi ne mulki Najeriya, kamar yanda aka yi lokacin da aka yi ne da ainihin Alex Ikweme da shagari, kowa ya sani ya saka mushi dama, ya taka rawar da ta dace. So saboda haka yana nan hanyar zuwa da shi, hanya ta tun daga nan Abuja ta tashi zuwa Jos, ta tafi zuwa Bauchi, har ya zuwa koko in ce daga Baucin ta tashi zuwa garin mai girma a sanatan tarayyar Najeriya a garkon Gombe, ta wuce zuwa ainihin jihar Atiku ta haihuwa, wato Adamawa. Kullum sai Allah wa dare mutane suke yi direbobi, babu ranar da za a tafi ba a mutu ba, amma ya kasa yin komai bai gyara ta ba. Kuma kai ka sani, an aka koma ga maganar abinda ‘yan Najeriya ko ko duk duniya ma ta raja a gari shi yanzu, magana ta cin hanci da rashawa a kunan wajejen. Kai ka san dai yanda halin yake ciki yanzu, tun daga yanan muna magana cewa duk shugabanni suna zuwa America, shi kawai America nan ba ta zuwa.
Ibrahim Masari, za mu ɗauko wannan nan gaba, garko na san tabbas na ga kana kallon sa, akwai amsar da abun kamar ko ya baka dariya ne.
Wato ka san kamar yadda ka sani, kamar alama duk masu sauraron mu za su fahimci cewa kamar kowa yana neman ya kare gwaninsa ne kawai, ko da akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba, ko da abin daidai ne ko ba daidai. Ina tabbatar maka wannan magana na mafi yawa da su magana ‘yan APC ko ko jam’iyyar APC dun ba soyanta suka riƙe cewa wai Atiku Abubakar bai gyara hanyar Adamawa zuwa Gombe zuwa Bauchi ba. Wannan ita magana ita kaɗai ake riƙe da ita, wadda kuma ina son tabbatar muku cewa zan yi bayani a kanta. Na farko dai tukunna, duk yadda kai a harka na presidential system, babu inda mataimaki ke tasiri. Duk wanda ka ji an ce maka deputy, ko aka ce maka vice, ko aka ce maka mataimaki, duk dai mataimaki, to sai sai mai abin bayan nan ne zai yi tasiri. A wancan karo da yake maganan cewa ai Atiku shi mulkin Najeriya, wato mutane za su yi mamaki a ce Obasanjo yana nan Atiku shine ke mulkin Najeriya. Abinda kawai Atiku ya sa ai samu harkar jam'iyya, harkar jam'iyya Obasanjo bai damu da ita ba, yau ta barta hannu Atiku jam'iyya. Amma duk abin da ka sani harkar mulki, babu abinda Obasanjo ya saka Atiku shi babu. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu, kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa lokacin da Obasanjo ya zo ya ce yana neman ya koma takara na biyu, ya zama jam'iyya ta wahala da shi, domin a lokacin Atiku shi jam'iyya ta sani, don shi ne yake harkar jam'iyya. Amma harkar gwamnati babu inda mu duka mun sani, shi kansa Alhaji Ibrahim ya sani, muddin kana mataimaki sai ka nemi alfarma wajen mai gidanka.
Ta gaishe ku. To wannan ita ce shimfidar ita wannan muhawarar da muka soma ai, wacce kuma za mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya yarda, inda kuma za mu duba zargin da ake yi a Atiku na cewa ya ƙi gyara hanyoyin mota na jihohin Arewa maso gabacin Najeriya, wanda suka hada da jihar ta Taiwa ta jihar Adamawa. Kuma da yake da Atiku da Buhari duk musulmi ne yan Arewa kuma Fulani, to wani mizani yan Najeriya musamman su mutanen Arewa za su yi amfani da shi wajen yanke shawarar wanda za su zaɓa daga cikinsu? Muna fatan za a biyo mu rana wa Taiwa domin jin yadda za ta kaya. Yanzu muna godiya ga bakin namu, wato Alhaji Ibrahim Kabiru Mansari da Sanata Sa'idu Umar Kuma garkuwan Gombe, da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya, wanda ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cillo mana ita zuwa nan Washington. Kuma a madadinsa ni ne Ali Mustapha Sakwato a Washington ɗin. Sai anjima, huta lafiya.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Haka yake, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa. Sai dai babu wani ci gaba a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico a saƙonsa na Twitter, inda ya ce, "Tilas mu yi aiki tare yanzu bayan shafe shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar buƙatun jin ƙai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu, za mu yi gagarumin nasara." Wani sabon rahoto da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ake cewa 'yan gudun hijira suna shiga ƙasashen Turai ɗauke da cututtuka da ake yaɗawa. Rahoton da aka buga bayan binciken takardun bayanai 13,000 ya tarar cewa 'yan gudun hijira suna barin ƙasashensu cikin ƙoshin lafiya, amma rashin kyan yanayi yana iya sa su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka ma isa ƙasashen da aka karɓe su. Shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya katsa ziyara a ƙasashen waje da yake yi, ya koma gida jiya Litinin bayan matakan sojan da gwamnatin ta ɗauka kan masu zanga-zanga da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 12. An fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da Mnangagwa ya sanar da ƙarin kashi 150 cikin 100 na farashin mai kafin ya tafi ziyara a ƙasashen ƙetare. Yayin da zanga-zangar take ƙara girma, mataimakin shugaban ƙasa Constantino Chiwenga, tsohon kwamandan soji, ya ɗauki matakan soji, inda jami'an tsaro suka riƙa harbi masu zanga-zanga, suka kuma fitar da mutane daga gidansu suna lakaɗa musu duka.
To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki wanda ke ɗauke da sabbin rahotanni da kuma shirin a dawo lafiya. Haka kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Haka kuma akwai tambayoyi da muke kafewa a shafinmu na Facebook da na internet, inda za ku ansa mana tambayarmu. Sai ku je ku ansa tambayar. Ga tambayar ita ce, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi daidai da ya fice daga zauren muhawara bayan da ya fahimci cewa babban abokin hamayyarsa shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ba zai shiga muhawarar ba? Wannan ita ce tambayar. Sai ku je ku amsa mana tambayar a shafukanmu na VOA Hausa da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu, wadda ta na gabatar da shirin, da kuma Chubahiru Jodo ne wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa sai mun haɗin anjima kaɗan. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.